الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yiwu amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan al-muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 10 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
malan jinkirka sallah da kallon zai hukunce shi kamar mutum ya maida shi ɗabi'ar shi
wato jinkirta sallah daga lokacinta da ganganci babban laifi ne daga cikin manyan laifuka ba abin da ke kankare wannan laifi face kyauta ta tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka mai akhdari Allah ya ji kansa da ya zano manya-manyan laifuka daga cikinsu shi ne sai yake cewa wa an yi wa akhirar salata fi auqatiha ko kuma fi waqtiha hakanan baya halatta ga musulmi baligi ya jinkirta sallah game da lokacinta. Na'am. To, wannan bayani ya gabata akan wannan matsalar. Aje wata tambaya ba ita ba. Wannan jahilci ne da rashin sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da sanin yadda za a aibe shi. Na'am. Wani mutumin da ya yi sallah da ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sallar shi sallah ce ingantacciya. Illa kasancewar magana mafi rinjaye yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a cikin sallah musamman bayan gama tahiyya kuma bai ke banta ba da tahiyya ta karshe wajibi ne kamar yadda mashhur Hassan Ali Salman a cikin littafinsa mai suna Al-Qawli Al-Mubin fi Ahba'i Al-Musallin ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala ya hakaito maganganun magabata an gane ko da dalilan da suke tabbatar da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a cikin sallah a ƙarshen tahiyya wajibi ne tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa matsayin sunna ne iya abinda suka takaita akan shi a matsayinka na mumini a rayuwarka in ka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati so dai tak to ka bada abinda Allah ya wajabta maka domin ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشاهد وبنجي تعالى باين يا فدايتي للي الله دا ملائكونسا وتسنى ما النبي صلاتي sai ya ce ya kunu minai, ma'ana waɗanda kuka gaskata Ubangijin, kuka gaskata manzanninsa, sai ya ce sallu alaihi, ku yi masa salati wa sallimu taslima. An gane ko, ku yi masa sallama sallama, ma'ana ku yi masa addu'ar Allah ya kubutar da shi game da duk wani abin ki abin kyama a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Dan haka suka ce wannan umarni ne kai tsaye daga Ubangiji, a rayuwarka in ka masa salati so dai ta ka ba da iya abin da yake wajibi a kanka, duk salatin da zaka masa bayan wannan ɗaya da kai gaba ɗayan shi nafila ne, ƙarin lada ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To illa kasancewar dalilai sun tabbatar da a cikin sallah a ƙarshen ta iya yi masa salati wajibi ne, kamar yadda da ya karantar da Abdullahi ibn Mas'ud lafazin tahiyya, manzon Allah ya ce sannan ku yi salati, sannan ku yi salati. Dan haka su da yawa daga cikin malamai sun tafi a matsayin sunna ne, kamar yadda su maliman malikiya Allah ya jibansu a tahiyya ta ƙarshe suka tafi akan cewa yi masa salati matsayin shi sunna ne. Dan haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yake nuna lallai sallah ce ingantacciya, illa kasancewar a magana mafi rinjaye dai yi masa salatin wajibi ne, amma sallah ba ta bace a saman mimbarin shi. To in aka ce sallah, abin da ya kamata ka fahimta, farilla da nafila sai an samu dalilin da ya bambanta. Asali duk abin da aka shar'anta a farilla an shar'anta a nafila, sai abin da dalili ya bambanta, babu wani dalili ko da ya bambanta su. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan wata gaba da malam Allah ya ji kansa ya mana bayani game da rukuni na shida daga cikin rukunin imani, wanda bayani ya gabata imani yana da ginshiƙai guda shida, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a cikin Alƙur'ani, kamar yanda kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana. Jibrilu alaihi salam ya zo wata rana ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu 'yan tambayoyi, amma tambayoyi ne masu girma saboda sun kunshi addini gaba ɗayansa, zahirinsa da batininsa. Farko ya masa tambaya dangane da hakikanin musulunci, manzon Allah ya bayyana masa, ya ce masa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tahujja al-baita wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Bayan haka kuma sai ya masa tambaya ta biyu, ya ce masa mal-iman, manzon Allah ya ce masa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Sannan ya masa tambaya game da al-ihsan, manzon Allah ya ce masa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sannan ya masa tambaya dangane da al-qiyama, a yaushe ne za ta tabbata, manzon Allah ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, wanda ake masa tambaya game da alkiyama yaushe za ta tabbata, bai zamanto ba mafi sani game da shi wanda yake tambaya. Sannan ya tambaya game da alamominta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa, ya ce masa antali dal amatu rabbataha wa antara alkufata alquratal alat ri'a asha yatadawaluna fi dunya. Ashahid a wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana rukunin imani guda shida. Rukuni na ƙarshe shi ne yin imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, alkhairinsa da sharrinsa. Shi ne muka ce Allah ya ambata mana waɗannan rukunai a cikin Alƙur'ani, kamar yadda bayani ya gabata. Idan ka ɗauki ayar da ke cikin suratul Baqara, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Nan Allah sai da ya zano mana rukunai guda biyar. Sannan haka in ka ɗauki faɗarsa, amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli na ma sai da zano mana rukuni hudu haka in ka dauki ayar da take cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا to dan haka rukunin na cikon shida shine kenan sai ka neme shi a nan farkon suratul furqan wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira sannan kuma ka neme shi a cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to dan haka malam ya mana bayani game da imani da hukuncin Allah da alkadarinsa al-imanu bil qada'i wal qadar shine malam sai ya zano mana cewa yana kan daraja biyu amma kowace daraja ɗaya daga cikin biyun ta kunshi abubuwa biyu kenan a dunkule daraja ce biyu to amma idan ka kasa ta kai bayani ɗaya bayan ɗaya za ta koma hudu don haka ake kiransu maratibul imani bil qada'i wal qadar martaba hudu ce martaba ta farko kamar yadda bayani ya gabata me muka faɗa tambaya micece martaba ta farko daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar na'am yawwa yin imani game da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa da komai da sani duk wani abu wanda yake samamme da duk wani abu wanda yake rashashe da duk wani abu wanda zai iya yiwuwa da wanda ma ba zai yiwu ba to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai da kowa gabaɗaya da sani ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance an gane ku dalili akan wannan martaba ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ubangiji ta'ala yace li ta'lamu ya yi haka ne don ku yi sani ku tabbatar da cewa annallaha ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai sannan wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle ubangiji ta'ala ya kewaye dukkan komai ga sani ma'ana komai da kowa ubangiji ta'ala yana sanar da shi dan haka yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ganyen itaciya danye ko bushashe ko wata kwaya dake faduwa a cikin duhun kasa danya ko busassa ba ta faduwa face ubangiji subhanahu wataala yana sane da faduwarta wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wataala kenan wannan ita ce martaba ta farko dole sai ka tabbatar a cikin zuciyarka cewa ubangiji ta'ala ya kewaye kowa da komai da sani ya san duk wani abu samamme da duk wani abu wanda yake rashashe ya san abin da zai iya yiwuwa ya san abin da ba zai yiwuwa ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance wannan shine martaba ta farko martaba ta biyu na'am a yawwa martaba ta biyu shine kenan kitabatullahi azza wa jalla li kulli shay'in mimma huwa ka'inun ila yawmil qiyama sai kai imani cewa duk abin da zai wakana har zuwa kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala gabaɗaya ya rubuce shi ya tabbatar da shi a cikin littafi na Allahul Mahfuz komai da ka sani Allah ya rubuce shi an gane ku duk wani abin da zai wakana har zuwa kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce shi kamar yanda Allah ya tabbatar mana da haka ayoyi sun wuce a lissafa ɗaya daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hajji alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir ubangiji ta'ala ya ce shin baka yi sanin cewa ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su sai ya ce inna zalika fi kitab, lalle duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su yana tabbaci a cikin wani littafi na musamman. Allah ya rubuce sai ya ce inna zalika ala Allah yasir, kuma rubuce duk abin da zai wakana har zuwa kiyama abu ne mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana, abu ne wanda ya fi kyautawar ido gaggawa. Kamar yadda ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, sannan dalili na biyu daga cikin alqur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dukkan komai gaba ɗaya Allah ya ce mun kididdige shi mun tabbatar da shi a cikin littafi ma'abucin bayani. Imam anan ana nihi kitab. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Ubangiji ta'ala ya ce duk abin da ke samuwa na musiba a ban kasa ko a karan kanku bai samu ba illa fi kitabin, face yana tabbaci a cikin littafi min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci halitta, kafin Allah ya halicci halittunsa gaba ɗaya ya kaddara duk abin da zai wakana kuma ya rubuce ya tabbatar da shi a cikin littafi. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50 alf sanati wa kana arshuhu ala al-ma. Ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshin sa na kan ruwa. Dan haka hadisi ya gabata kamar yadda malam ya zo mana da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya shine alqalami, alqalamin kudura kenan. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa uktu, ya kai alqalami in rubutu. Alqalami sai yake cewa wa ma aktu, yace ya ubangiji na mi zan rubuta. Ubangiji ta'ala ya ce masa uktu kullu shay'in mimma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah au kama kala. Ubangiji ta'ala ya ce masa rubuta duk abinda zai wakana har zuwa kiyama. Manzon Allah ya ce a lokacin nan alqalami ya gudana gaba ɗayan abinda zai wakana har zuwa kiyama tuntuna Allah ya rubuta kafin ya halicci halittu da shekara 50,000. Daidai da motsa kafar ka baka isa baka motsa kafa, face tuntuna Allah ya rubuta wani dan wani a lokaci kaza zai motsa kafarsa. To wannan dole sai mun yi imani cewa duk abin da zai wakana har zuwa kiyama tuntuni Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce komai da kowa. Martaba ta uku daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar, ita ce muka yi bayani a kanta, mashi'a. An gane ku? Sai mun yi imani da cewa gaba ɗaya duk abin da ka sani to bai isa ba ya kasance sai da san Allah subhanahu wa ta'ala da nihin shi. An gane ku? Kenan al-imanu bi mashi'atillahi azza wa jalla fa inna ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kenan sai kai imani da cewa komai da ka sani yana gudana ne da san Allah subhanahu wa ta'ala da nihin sa. Dan haka shine malamai suke cewa ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuri, Ubangiji ta'ala matsayinsa ya wuce a ce wani abu ya kasance a cikin mulkin shi abinda Allah bai yi nihi ba. Komai da ka sani bai isa bai tabbata sai da nihin Allah, sai in Allah ya so ya nufata sannan abu yake kasancewa. Duk abinda Allah bai so ba bai nuface shi ba yanda za a iya tabbata. Dalili akan wannan martaba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. Ubangiji ta'ala yace naga duk wanda yaso daga cikin ku ya daidaita akan tafarki na kurai, mun ba ku dama. Amma wama tashauna, abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an yasha Allah rabbul alamin, sai idan Allah Ubangijin halittu ya so haka. Dan adam yana da mashi'a, Allah yana da mashi'a, sai dai mashi'ar dan adam me biya ce ga mashi'atu ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da kake so yayyu to ba zai tabbata ba sai in Allah ya so haka duk abin da kake so ba zai tabbata ka kada ya tabbata to ba yanda za a yi ya ki tabbata sai idan ubangiji subhanahu wata'ala ne ya so haka kenan dan haka dan adam yana da mashi'a kana da sanka da nihinka amma sanka da nihinka baya kulla maka kowace siyasi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so da haka shine yace liman sha'a minkum an yastaki na ga duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan tafarki na kwarai sai yace wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin abinda kuke so ba zai tabbata ba sai idan Allah ubangijin halittu wato ya so da haka dan haka hadisi na cikin sahihai riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yaqulanna ahadukum allahumma ghfirli in shi'ita allahumma arhamni in shi'ita liya'zim fi du'a fa inna allaha sani'u ma sha'a wa la mukriha la wanzu Allah yake cewa kada ɗayan ku ya fada a cikin addu'a sai ya ce allahumma ghfirli in shi'ita ya Allah gafarta min in kaso allahumma arhamni in shi'ita ya Allah ka ji kaina in kaso maza Allah ya ce kada ɗayan ku ya faɗa haka liya azim fi du'a ɗayan ku wato yanke shakka a cikin addu'ar sa kawai kace ya Allah ka gafarta min ya Allah ka ji kaina maza Allah ya ce fa inna Allah sani'u ma sha'a domin ubangiji ta'ala mai aikata abin da yake so yake nihi ne maza Allah ya ce la mukri halu ba wanda ya isa ya tirsasa ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ya aikata abin da bai yi nihi ba an gane ko kai dai yi addu'a ya Allah ka gafarta min ya Allah ka ji kaina in Allah ya ga damar karbar addu'ar ka ya karba in ka cika sharuɗa na addu'a domin ba wanda ya isa ya tirsasa shi menene martaba ta hudu daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar martaba ta hudu kamar yadda muka yi bayani shine sai kai imani cewa halittu gaba ɗayan su da duk abin da suke aikatawa halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko shine kenan al-imanu bi anna Allah subhanahu wata'ala khalaqa al-ashya'a kullaha wa awjadaha sai kai imanin cewa duk wasu abubuwa gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ne ya halicce su da halittu da ayyukan su gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halicce su kenan al-imanu bi anna Allah subhanahu wata'ala khaliqun li kulli amilin wa amali wa kulli mutaharrikin wa harakati wa kulli sakinin wa sukuni kenan sai mun yi imanin cewa ubangiji ta'ala shine mahaliccin dukkan wani mai aiki da aikin sa da duk wani mai motsi da motsin sa da duk wani wanda ya kame ya zauna gu daya da nutsuwar sa gaba ɗaya ubangiji ta'ala ne ya halitta kenan shi ya halicce mu shi ya halicci ayyukan mu kuma gaba ɗayan ayyukan mu na alkhairi da na sharri a hakika ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halicci ayyukan mu illa kasancewar ta hanyar ladabi ba a jingina masa sharri an gane ko amma sharri ubangiji ta'ala ne ya halicce shi a hakika illa kasancewar ya halicce shi ne ba dan tsantsar sharri da mugunta akwai hikima a karkashin haka yanzu misali idan ka dauki wuta tsantsar sharri ce qul afa'unabbi'ukum bi sharrin min zalikum annar wa'adaha Allahu allazina kafaru wa bi'sal masir amma Allah da ya halicci wuta akwai hikima ga ta ita wutan nan da Allah ya halitta saboda hikimomi nashi a nan duniya da ita muke amfani kuma haka a lahira Allah ya halicci wuta saboda wata hikima shine dan dana ma waɗanda suka kangare masa uquba a gane ko kaga wuta ta Allah ce aljanna ta Allah ce kaga wuta rahama ce wannan kai aljanna rahama ce wuta ko azaba ce kuma gaba ɗaya Allah subhanahu wataala shi ya halicce su aljanna alkhairi ce wuta ku sharri ce to dan haka da alkhairi da sharri gaba ɗaya abinda ƴaƴan adam suke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta ubangiji subhanahu wataala illa ta fuskar ladabi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a cikin hadisi ingantacce daga cikin addu'o'insa yake cewa wal khairu kulluhu biyadayk sai yace wa sharru laysa ilaik to dan haka auka maqala kenan dan haka sai mun yi imani da cewa ubangiji ta'ala shi ya halicce mu ya halicce ayyukan ma'ana duk wani mai aiki da aikin sa da duk wani mai motsi da motsin sa da duk wani wanda ya nutsu da nutsuwar sa gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halicce kamar yanda yake cewa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim ash-shahid wa khalaqa kulla shay ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai haka yace Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakeel haka kuma yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ubangiji ta'ala shi ya halicci duk abin da kuke aikatawa waɗannan kenan sune maratibul imani bil qada'i wal qadar dan haka wani malami ya jumulce su a cikin baiti daya yake cewa ilmu kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin ilmun kenan al martabatul ula kitabatu maulana kitaba kenan martaba ta biyu martaba ta uku sai yace mashi'atuhu sannan martaba ta hudu sai yace wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin wadannan sune maratibul imani bil qada'i wal qadar to menene amfanin da bawa yake samu game da imani da alkadarin ubangiji subhanahu wataala da hukuncin sa malamai sun zano wasu fa'idodi kamar guda hudu fa'ida ta farko shine al-i'timadu ala Allah ta'ala inda fi'il al-asbab shine dogaro da Allah subhanahu wataala lokacin da bawa zai kama sababi domin ka tabbata cewa ubangiji subhanahu wataala shine khaliqul asbab wal musabbibat an gane ko shine khaliqul asbab wal musabbibat kinan da sababi da abinda aka sabbaba gabaɗe ubangiji subhanahu wataala ne ya halitta kana neman abu sai ka kama sababi in ka kama sababi in dai kai imani da hukuncin Allah da alkadarinsa ka san wannan sababi ne ka kama tuntuni in abu ne wanda zai yi wa tuntuna ubangiji subhanahu wataala ya zartar da shi zaka yi imani ka dogara ga ubangiji kai dai ka kama sababi in ya wakana al'amarin kamar yanda kake nema to wannan sai kai godiya ga Allah Allah ne ya kaddara abin nan sai ya tabbata kuma in bai tabbata ba kuma zaka yi imani da ubangiji subhanahu wataala ba za a samu wani kashin hakuri tattare da kai tunda kayi imanin cewa Allah ne bai kaddara ba inda ya kaddara da wannan abu ya tabbata kenan wannan ita ce fa'ida ta farko kenan al-i'timadu ala Allah ta'ala inda fi'il al-asbab dogaro ga ubangiji subhanahu wataala lokacin da mutum ya kama sababi ka kama sababi ka bar ma Allah lamarin sa in ya nufata abin zai tabbata in bai nihi ba kuma ba yanda za a yi abin ya tabbata sannan fa'ida ta biyu malamai suka ce rahatun nafsi wa duma'aninatul qalb zaka samu hutu wanda yake na zuciya da nutsuwa me yasa saboda bawa in yayi sanin cewa komai yakan kasancewa ne da nihin Allah da hukuncin sa in abu yayi yu kaga wannan zaka yi farin ciki kai murna kai godiya ga ubangiji in abu bai tabbata ba babu wani wato kashin hakuri da za ka yi ka tabbatar da cewa Allah ne bai kaddara ba kenan ka samu hutun zuciya wanda baya da imani da hukuncin Allah da alkadarinsa shine in ya kama sababi abu in bai tabbata ba sai ka ga yana samun damuwa ai wane ne ya hana abin da ya tabbata wane ya isa ya hana ka Allah ne bai kaddara ba dan haka a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف سيتي وفي كل خير فنسي من الله يجي احرص على ما ينفعك ولا تعجز maza Allah ya ce ka yi kwaɗai ka yi ƙoƙarin janyo abin da zai amfane ka kada ka yi rabanci ka nuna kasawa sai ce wasta'in billahi ka nemi taimako da Allah wala ta'ajaz kada ka yi raki ka yi kashin haƙuri sai yake cewa in abu ya same ka an gane ko to fala taqul law fa'altu kana kaza wa kaza idan ka kama sababi kai iya ƙoƙarin ka sai wani al'amari ya faru sabanin yanda kake nihi to kada ka ce da nayi kaza da kaza zai wakana maza Allah sai yake cewa walakin qul hadha qadarullahi wama sha'a fa'ala sai ka ce wannan dai alkadari ne na ubangiji kuma abinda Allah ya so shine yake kasancewa kaga anan kenan mutum zai samu hutu wanda yake na zuciya fa'ida ta biyu fa'ida ta uku shine malamai suka ce tardul ijabi bin nafsi inda husulil murad lokacin da abin da kake nihin ka samu bayan ka kama sababi abin ya tabbata kaga in dai kana da imani da alkadarin ubangiji subhanahu wataala to wannan zai kore maka jiji da kai me yasa saboda wannan al'amari da ya wakana wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara haka in alkhairi ne ya tabbata sai ka gode ma Allah in sabanin haka ne sai ka dau hakuri an gane ku kenan dardul ijabi bin nafsi inda husulil murad kenan shine kore jiji da kai da nuna gwaninta da iyawa a lokacin da abin da kake so ya tabbata ya tabbata ka tabbata ba wani karfin ka bane ba wata dabarar ka bace abu ne wanda Allah ya kaddara kuma ni'ima ce daga cikin ni'imominsa ya jaddada maka dole ka gode masa fa'ida ta hudu malamai suka ce dardul alaki waddajar inda fawatil murad aw husulil makruh wato kore kashin haƙuri da rashin natsuwa a lokacin da abin da kake nihin ka samu bai tabbata ba ko kuma lokacin da abin da kake ki kake kyama ya same ka to anan babu wani wato raurawa ta zuciya da zai same ka da kashin haƙuri a ka tabbata abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa'lam annama asabaka lam yakul yukhdi'a wama akhtaka lam yakul yusiba kasan da cewa duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri to bai zamanto ba zai kure maka kuma duk abin da ya kuskure maka na alkhairi ko na sharri to ka tabbata cewa can ma bai zamanto ba zai same ka wadannan a takeice su ne fa'idodi guda hudu wanda bawa yake ribanta da su a lokacin da ya tabbatar da imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala a cikin zuciyarsa kenan dogaro ga Allah subhanahu wataala lokacin da ya kama sababi zai bar ma Allah al'amarinsa in ya tabbata Allah ne ya nufa in bai tabbata ba Allah ne bai nufa ba abu na biyu zai samu hutun zuciya da nutsuwa abu na uku zai kore ma kansa jiji da kai da nuna isa da nuna wayo da dabara ko wani karfi zaka tabbata cewa Allah ne ya so haka kuma ni'ima ce daga cikin ni'imominsa kuma dole ka gode masa abu na hudu zaka kore ma zuciyarka kenan wani kashin hakuri da rashin natsuwa ka tabbata abin nan da bai yi ba Allah ne bai nufata ba ko wani abu da ya same ka na musiba babu wani tashin hankali Allah ne ya kaddara maka haka ya kaddara maka haka kuma ba yanda za a yi kuskure maka dole zaka koma zuwa ga ubangijinka subhanahu wataala ka dau hakuri ka dau ka nemi sakamakon lada akan musibar da ya jarrabe gare ka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa min usuli ahli sunnati wal jamaa anna ad-din wal iman qawlun wa amal qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل الكبدة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعقل اسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم malam Allah yaji kansa ke fada fasl ke cewa wannan fasli ne na musamman wa min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga tushen aqidar ahli sunna wal jamaa anna ad-dina wal imana qawlun wa amal wato shi addinin musulunci wal iman da imani wanda Allah ya umarce mu da shi qaulun wa amal wato fada da aiki ne an gane ko fada da aiki ne dan haka wata ibara da ake amfani da ita a yau na cewa wannan wai shi musulmi ne a aikace ko kuma wannan shi musulmi ne kamar yanda zaka samu wai mutum yana da awar shi musulmi ne amma ba sallah ba azumi duk wani abu karantarwa na addini ba ruwan shi da shi a wai shi kawai musulmi ne haka wani lokaci mun tattauna da wani dan uwa sai yake bayanin wani bature wanda a kasar Faransa yake cewa wai musulmi ne shi amma ba maganar sallah ba maganar azumi sai yake maganar cewa ai zai shiga aljanna tunda dai ya riga yayi imani shi a matsayin musulmi ne idan kace kai musulmi ne to musuluncin ka baya tabbata sai an ganshi a aikace an gane ku domin musulunci ba fada bane ba zalla haka kawai kace kai imani ko kai kalima ta la ilaha illallah kadai dole sai kai aiki da abin da ita la ilaha illallah ta kunsa an gane ku dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa shi imani fada ne da aiki ayoyi na alqur'ani sun wuce al-safa dan haka malam da yace qaulun bil qalbi qaulul qalbi wal lisani wato fada ta zuciya da harshe sanan wa amalul qalbi wal lisani wal jawari kuma da aiki na zuciya da harshe da gabbai fada ta zuciya shine idan kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan dole ne sai ka fada da halishin ka shine yace qaulul qalbi wal lisan kenan sai ka fada da halishi bayan ka fada da halishi sannan a samu kuma qaulul qalbi fada ta zuciya menene fada ta zuciya shine ka gasgata wannan kalima da ka faɗa ka kudirce ta a zuciyarka babu kokonto daidai da misqal zarra bayan ka faɗa da harshe sannan kuma zuciyarka ta faɗa menene faɗa ta zuciya shine kudirce gaskiyar ita wannan kalima da ka furta akan harshenka dan haka inda mutum zai kudirce gaskiyar kalima ta la ilaha illallah a zuciyarsa amma ya ki yin furci da ita to wannan imaninsa bai tabbata ba za a ce masa musulmi ba saboda dole sai harshe ya faɗa dan haka duk wanda yazo musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda manzon Allah yake nema game da shi shine ya furta kalima ta la ilaha illallah ko fagen daga aka buta ana fafatawa tsakankanin mu'minai da kafirai duk wanda ya furta kalima ta la ilaha illallah a lokacin nan za a kame makami daga gare shi ma'ana ba za a taba shi ba jinin shi da dukiyar shi a lokacin da ya zarce nansa kenan dole sai ka fada da harshenka dan haka ubangiji ta'ala da mana bayanin sababin abin da yake kai wasu ta a ranar kiyama wanda sun san menene ma'anar la ilaha illallah amma girman kai ya hana su fada ubangiji ta'ala yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru sun kasance in an ce da su ku ce la ilaha illallah a duniya ubangiji ta'ala yace yastakbiruna girman kai suke ba sa fada wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun sai su ringa fada yanzu mu kawai haka kawai mu watsar da allolin wanda muke bauta musu saboda wani mawaki wanda yake mai tafin hankali domin manzon Allah yana bin su yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke so a duniya da lahira to su sun tabbata wannan kalima sun san ma'anarta in ka ce la ilaha illallah to ba maganar ka bauta ma wani banda Allah to dan haka kenan sai an samu qaulul lisan fada wadda take ta harshe kenan ka fadi kalima ta la ilaha illallah sannan a samu qaulul qalb qaulul qalb shine ka kudirce gaskiyarta a cikin zuciyarka babu kokonto daidai da su kala zarra kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum ko kuma innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun ubangiji ta'ala yace kusan da cewa kadai mu'minai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa thumma lam yartabu sannan ba su yi kokonto game da imanin da suka yi da Allah da manzonsa kenan in ka faɗi kalima ta la ilaha illallah dole zuciyarka sai ta faɗa shine ta kudirce gaskiyar wannan kalima to dan haka a dunkule malamin yace mana shi addinin musulunci da imani da ubangiji subhanahu wataala yace qaulun wa amal yace faɗa ne da aiki sai yace qaulul qalbi wal lisan fada ta zuciya da fada ta harshe kenan in harshe ya fada zuciya ta kudurci sannan sai yace wa amalul qalbi wal lisani wal jawari sannan da aiki wanda yake na zuciya menene aiki wanda yake na zuciya wannan kalima da ka fada to ya zamanto a zuciyarka a samu san Allah da san manzonsa ya kire ko duk wani abu da kake so a rayuwarka duk wani abu da kake so to ka fifita san Allah da san manzansa akai kuma sannan ka fifita tsoron ubangiji subhanahu wataala akan duk wani abu da kake tsoro sannan kuma a samu tsarkin niyya duk abin da zaka yi kai kokari kai dan Allah sannan kuma a samu me ka wuya da ji da bi game da duk abin da Allah ya shar'anta maka nayi da wanda yake na bari kenan wannan aiki ne wanda yake na zuciya kaga ayyuka na zuciya suna da yawa akwai kenan shine muka yi bayani kamar al-mahabba da al-khawf da al-khashiya da al-tawakkul da sauransu dogaro ga ubangiji subhanahu wataala sannan sai yace wal lisan kuma da aiki wanda yake na halishi aiki na halishi akwai abin da baya tabbata dole sai da halishi yanzu misali karatun al-qur'ani wanda aka shar'anta mana misali a cikin sallah da sauransu shin yanzu in ka tashi yin sallah zaka iya kame bakinka gun kawai shikenan ka karanta Fatiha a zuciyarka ba magana dole sai harshenka ya karanta ta kaga aiki ne wanda Allah ya dora ma harshe karanta alqur'ani da ambaton Allah da sauran abubuwa da aka shar'anta dan haka manzon Allah yake fada la yazalu lisanuka raqwan min zikrillahi azza wa jalla haka kuma cin yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi kaga aiki ne wanda yake na harshe ma'ana karanta alqur'ani da ambaton Allah da sauran ayyuka wadanda suke na ibada shine yace wa wal lisani sannan sai yace wal jawari wato da ayyuka wadanda suke na gabbai yanzu misali ayyuka na gabbai idan muka dauki sallah kaga akwai tsayuwa a cikin ta da me ake tsayuwa da kafafuwa ake tsayuwa sannan akwai ruku'u shine ka karya gadan bayan ka kenan ka sunkuya saboda ubangijin ka subhanahu wataala kamar yanda yake warka umar raki'i sannan akwai sujada kaga sujada ita ma aiki ne ka kai goshinka da hancinka ka tabbatar da su akan kasa da tafukanka da gwiwoyinka wato da cikin yatsotsinka kaga wannan kenan amali ne wanda yake na jawari haka idan ka dauki azumi kaga bakinka shine zai kame gabarin ci da sha kuma ka kame gabanka game da kusantar iyali tun daga hudowar rana tun daga ketowa alfijir har izuwa fadawar rana to dan haka shi imani kenan fada ne da aiki shine malam yace annad dina al-iman yake cewa annad dina wal iman sai yace qaulun wa amal kenan a jimurce sai ka ce qaulul lisan wa qaulul qalb sannan kenan bangaren amal kenan akwai amalul qalb wa amalul lisan wa amalul jawari ko kuma ka dauki maganar da malamai suke wato fayyace shi ɗaya bayan ɗaya sai su ce al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun an gane ko al-imanu sai su ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari al-iman kenan in aka ce imani qaulun bil lisan fada ce da harshe sai ka furta kalima ta la ilaha illallah sannan wa i'tiqadun bil qalb kudiri ne da zuciya kalimar da ka faɗa sai ka kudirce gaskiyar ta a zuciyarka sannan wa amalun bil jawari kuma aiki ne da gabbai duk abin da la ilaha illallah ta kunsa ga yanayin sallah da azumi da zakka da da'a ga mahaifa da sadar da zumunta da kyautata makwautaka da taimaka ma mabukata da sauran ayyuka na ibada dole sai an samu gabbanka suna aikatawa sannan zaka tabbata musulmi kenan in aka samu fada ta harshe ba a samu ba qaulul qalb fada ta zuciya shine kudirce gaskiya me za a kira mai haka wanda ya ce la ilaha illallah da harshensa amma bai yarda da ita bai amince da ita ba bai gaskata ta da zuciyarsa me za a kira shi munafiki kenan shine ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'mini يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فما عند جمع بنجي تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون كما عند يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما عند يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون sun faɗi la ilaha illallah amma ba su yarda da ita da zuciyarta da zuci da zukatansu da haka ubangiji ta'ala ya ce wallahu yashhadu ubangiji ta'ala na shaidawa innal munafiqina lalle munafikai game da fadar su ta la ilaha illallah la kadhibuna ubangiji ta'ala ya ce lalle makaryata ne saboda sun faɗa da harshe amma ba su yarda da ita da zuciyarsu to haka misali yanzu wanda ya ce la ilaha illallah sannan ya yarda da ita da zuciyarsa kuma sai ya kasance baya aikata abin da la ilaha illallah ta kunsa shi ma wannan ba zai karba sunan musulmi ba ba yanda za a yi ya karba sunan musulmi domin dole sai ya aikata domin mai manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله haka kuma ubangiji ta'ala ya fada a cikin suratul tauba fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum in sun tuba sun daina kafirci kenan sun furta kalima ta la ilaha illallah wa aqamu as-salata sun tsira sallah wa atu az-zakata sun bayar da zakat dukiyarsu ubangiji ta'ala ya ce fa khallu sabilahum ku fita daga sha'aninsu kada ku tsangwame su sun zamanto musulmi tamkar ku to dan haka kenan sai an samu qaulul lisan a samu qaulul qalb sannan a samu amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawari kamar yadda malamin ya mana bayani ko ka ce al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan kenan fada ce da harshe kudiri ne da zuciya aiki ne da gabbai ko kace al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih shine sai malam yace wa annal imana lalle shi imani yazidu bi ta'a wato yana da duwa a sababin ayyuka waɗanda suke na da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa annal imana lalle imani yazidu yakan dadu bi fa'a a sababin ayyuka waɗanda suke na da'a ga ubangiji in aka ce fa'a shine ka aikata abinda aka ce ka yi bakin gulgulan ikon ka kuma ka kame game da abinda aka hane ka sai yace wa yanqusu bil ma'siya kuma sannan imani yana raguwa wato a sababin saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a abinda ke kara imani ayyuka na ƙurai abinda ke rage imani ayyuka na banza sabani ga murji'a su murji'a sun tafi akan cewa idan mutun yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah iya rayuwarsa koda bai taba aikata aiki na ibada daidai da misqala zarra suka ce dan aljanna ne kuma sunan shi mu'mini mai cikakken imani me yasa suciya suka yi kawai imani fada ce da harshe in dai ka ce la ilaha illallah shikenan ka zama mu'mini koda baka aikata ayyuka na ibada cewa suka yi ayyuka na ibada ba sa dada imani kuma ayyuka na sabo ba sa rage imani idan ka ce la ilaha illallah da imanin ka da imanin manzanni da imanin mala'ikun Allah gaba ɗaya duk ɗaya ne babu wani bambanci imani baya ka wannan ayyuka na ibada ba sa ƙara imani sabon Allah baya rage imani wannan aqida ce ta murji'a dan haka kenan zaka ji mutun ya ce maka shi musulmi ne kawai amma baya sallah baya azumi wai kuma so yake shiga aljanna a gobe kiyama to wannan aqida ce ta murji'a murji'a mene an yasa ake kiran su murji'a an ciro wannan suna ne daga kalima ta al-irja idan aka ce al-irja shine at-ta'khir ka jinkirta abu ka ware shi ka jayo shi baya domin su sun fitar da ayyuka daga cikin musammar iman imani daban a wajen su kuma aiki daban an gane ko aiki baya cikin imani dan haka kenan ayyuka na ibada ba sa ƙara imani a wajen su kuma ayyuka na sako ba sa rage imani a wajen su amma aqidar ahlus sunna wal jama'a shine al-a'malu dakhilatun fi musammar iman ayyuka suna kunshe a cikin imani ma'ana imanin mu'mini baya tabbata sai in an ganshi a aikace ayyuka na da'a su suke ƙara imani ayyuka na sako su suke rage imani wanda dalilai daga cikin alqur'ani da sunna sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa ubangiji ta'ala me yake faɗa a cikin suratu ali imran allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana ubangiji ta'ala yace allazina qala lahumun nasu waɗannan sune wanda wasu jama'a suka ce musu ma'ana wanda ya isar musu wannan sako cewa ga Abu Sufyan da jama'arsa ya sake ɗauro wata ɗamara ta yaƙi ta musamman zai zo ya ƙarasa da ku bayan an gama yaƙin Uhud manzon Allah da sahabbansa suna kan hanyar zuwa Madina labari ya zo musu cewa ga Abu Sufyan nan da jama'ar shi kuma zai dawo ya idasa su da aka faɗa musu haka aka ce da su fakshawu ku yi ta kanku gaya nan fa yana tafe Ubangiji ta'ala ya ce fazadahu imana wannan labari da aka ba su na firgitaswa sai ya ƙara musu imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka ce jiran me za a yi mu koma wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Ubangiji ta'ala ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli lam yamsaskum su wattabu ridwanallahi wallahu tu fadlin azim komawar da za su yi Abu Sufyan sai Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyar shi yace tun da kaga sun dawo to da sauransu Ubangiji ta'ala ya rubuta musu lada cikakke tamkar sun sake komawa an sake gwarzawa kaga ash-shahida anan ciyayi allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai yace fazadahum imana wannan labari da aka ba su kawai sai ya dada musu imani da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala sun tabbata Allah ba zai kaskanta su ba kuma haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa a can cikin suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ash-shahid wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, mu'minan kwarai waɗanda suke da cikakken imani su ne wanda in an karanta musu ayoyin Ubangijinsu zadatuhum imanan, sai ta daɗa musu imani da Ubangiji. Kaga ash-shahid zadatuhum imanan, karanta musu ayoyin Alkur'ani na ƙara musu imani. Sannan haka in kaɗan gangaro kaɗan cikin suratul Tauba, Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Ash-shahid fa amma alladhina amanu, waɗanda suka gasgata Ubangijinsu suka gasgata manzanninsa, idan wata bakuwar aya ta sauka Ubangiji Ta'ala ya ce zadatuhum imanan, sai ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun, sai su ringa farin ciki suna walwala suna murna suna ba junansu bushara cewa wani sako ya sauka daga wajen Ubangiji. Kaga in wahayi ya sauka, sabon wahayi, to farin ciki suke wannan sai ya ƙara musu imani. Kaga wannan aya ce wadda take ƙara tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa. Haka kuma Ubangiji Ta'ala na faɗa a cikin suratul Kahf, Ubangiji Ta'ala ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim sai ya ce wazidnahum huda. Ash-shahid wazidnahum huda, Ubangiji Ta'ala ya ce waɗannan matasa wanda ake kiransu ashabul Kahf, Ubangiji Ta'ala ya ce innahum fitya, wasu matasa ne, amanu bi rabbihim, wanda suka yi imani da Ubangijinsu, wazidnahum huda, Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka dada musu shiriya. Kaga Allah ya ƙara musu imani akan imanin da ya azurta su da shi. Kuma haka a cikin suratul Maryam, Ubangiji Ta'ala yake cewa wa yazidullahu alladhina hatadaw huda, wa yazidullahu alladhina hatadaw huda, waɗanda suka shiryu suka kama tafarki na ƙwarai, Ubangiji Ta'ala yace mu muke dada musu shiriya. Haka in ka dawo cikin suratul Ahzab, Ubangiji Ta'ala yake cewa wama zadahum illa imanan wa taslima, wama zadahum illa imanan wa taslima, ba abin da yake ƙara musu labarin da ake ba su su mu'minai na cewa Allah ya farlanta musu yaki, illa imanan, sai imani da Ubangijinsu kuma da mai ƙauya. Sannan haka in ka gangaro cikin suratul Fathi, Ubangiji Ta'ala yake faɗa a can, yake cewa huwal ladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ash-shahid liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan su dada imani akan imanin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya azurta su da shi. Haka kuma a cikin suratul Kitab, ko mu ce suratul Muhammad, Ubangiji Ta'ala yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Haka in ka zo cikin suratul Mudaththir, Ubangiji Ta'ala yake cewa liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. To waɗannan ayoyi gaba daya a aqidar ahlus sunna wal jamaa abinda suke tabbatar mana imani yana karuwa, kuma haka imani yana raguwa. Dalili yanzu in ka dauki ayar da ke cikin suratul Fatir, Ubangiji Ta'ala ke faɗa thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Al-aya, Ubangiji Ta'ala yace sannan mu ne muka gadar da littafin mu ga jama'ar da muka zabe su daga cikin bayin mu, duk wanda Allah ya bashi sanin Al-Qur'ani da Sunna, to wannan zabi ne na musamman wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya masa. Ubangiji Ta'ala sai yace fa minhum zalimun li nafsihi, daga cikin su akwai mai zaluntar kansa. Wane ne azzalimi? Mutumin da yake bugun gaba ya aikata wasu abubuwa wanda Allah ya haramta, kuma ya takaita akan ayyuka waɗanda suke na wajibi wanda Allah ya dora masa. Idan Allah ya ce kar ayi kaza, idan ka buga gaba kai aikata wannan aiki, to ka zalunci kanka, ko Allah ya shar'anta maka wasu abubuwa ya tilasa maka cewa ka yi, idan ka ƙi wannan ka zalunci kanka. su ne ake kira kenan al-zalimuna li anfusihim, masu zaluntar kawunansu. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce faminhum zalimun li nafsi, daga cikin waɗanda muka gadar musu da Al-Qur'ani akwai mai zaluntar kansa. Zaka same shi ya fahimci Al-Qur'ani, ya fahimci sunna, amma abubuwan da Allah ya shar'anta na ayi na wajibi zaka ga yana takaitawa, ko abubuwan da Allah ya haramta kuma zaka ga yana yi. Sannan sai Allah ya ce wa minhum muqtasid, daga cikin su akwai wanda yake bai tsakaitawa. Idan aka ce al-muqtasidun, sune waɗanda suka takaita akan iya abinda Allah ya wajabta musu, ba ruwan su da aiki da lafiya, amma duk abinda Allah ya wajabta yace ayi za su yi, abinda Allah ya haramta za su dena, amma ba ruwan su da wasu ayyuka na lafiya da sauransu. Waɗannan kenan sune al-muqtasidun, wanda su sun takaita, sun tsakaita iya abinda Allah yace ayi suna yi gulgudan ikon su, abinda Allah yace a dena sun dena. Sannan sai yace wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, daga cikin su akwai wanda yake mai rigayi game da dukkan ayyuka na alkhairi da izinin Allah, wanda shi sabiqun bil khairat kenan, sune ake kira wasabiquna sabiqun, da Allah yace ulaikal muqarrabun, sune waɗanda suka bada abubuwan da Allah ya wajabta. Sannan duk abubuwa waɗanda suke na nafilfili na neman lada kuma sun zage tsawon dare da rana, duk wani aiki na nafila zaka ga suna rigaye-rigaye a kai shi bayan sun kiyaye wajibi. Sannan duk abinda Allah ya haramta sun kaurace masa, sun dena. Sannan kuma duk abinda aka karhanta ake kyama a shari'a wanda ba haramun bane, shi ma sun dena. To kaga anan abinda muke so, shin gaba ɗaya wannan nau'i uku da Allah ya kasa mana su muminai ne ko ba muminai bane ba? Gaba ɗayan su muminai ne, tunda a ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya musu alƙawarin aljanna da yace zalika huwal fadlul kabir. An gane ko? Gaba ɗayan su sai Allah ya musu alƙawarin aljanna. To yanzu idan muka ɗauki sabiqun bil khairat, shin daidai yake da muqtasid? Tsakanin muqtasid da sabiqun bil khairat wake gaba? Sabiqun bil khairat mai rigaye akan ayyuka na alkhairi, wanda ya kiyaye duk abin da Allah ya wajabta masa, kuma sannan ayyuka na nafila ya nace a kansu, ya bar duk abin da Allah ya haramta masa, sannan kuma duk abin da aka karhanta ake ki ake kyama shi ma ya kaurace masa. Kaga ya fi wanda shi kawai ya takaita iya abin da aka wajabta shi ne zai yi, abin da aka haramta ya bari. Sannan idan muka ɗauki shi muqtasid, shin daidai yake da zalimu li nafsihi, mai zaluntar kansa, wanda iya abinda Allah ya wajabta yana yin wasu ko ya tozartar da su, kuma abinda Allah ya haramta bai bari ba gaba ɗaya, wasu yana aikatawa wasu ya bari? To don haka kenan anan za mu san ashe imani, ayyuka suna daga cikin imani, kuma imani yana ƙaruwa ne a sababin ayyuka, sannan kuma yana raguwa a sababin kenan ayyuka na wannan saba ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Tunda anan shi sabiqun bil khairat kaga aikin shi shine ya kai shi wannan matsayi, ya kiyaye wajibai sannan kuma ga mustahabbai, ya bar duk abin da aka haramta kuma ya bar duk abin da aka karhanta. Don haka ya fi muqtasid, wanda ya takaita akan farilla sannan kuma ya kaurace ma duk abin da aka haramta. Sannan shi ma kuma ya dara kenan zalimu li nafsihi, wanda ya tuzartar da wasu abubuwa na wajibi kuma yana aikata wasu abubuwa da Allah ya haramta. To haka in ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da imani yana ƙaruwa yana raguwa. Ɗaya daga cikinsu hadisin da yake cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha anit tariq, sai yace wal haya'u shu'batu min al-iman. Manzon Allah yake cewa shi imani yanki 70 da wani abu ne. Sai yace a alaha kololuwar yankin gaba daya, manzon Allah yace qawlu la ilaha illallah, fadar la ilaha illallah. Sai yace wa adnaha, kuma baya daga cikin 70 da wani abu, manzon Allah yace gusar da abin da zai cutar da jama'a gabarin kan hanya. Kaga shine karshe kenan. Sai yace wal haya'u shubatu min al-iman, kunya yanki ne daga cikin imani. Yanzu misali yace yanki 70 da wani abu. Idan aka ce bebu'un daga uku zuwa tara kenan, daga uku zuwa tara, in ma ya kasance kenan hudu ko uku ko hudu ko biyar ko shidda ko bakwai ko takwas daga uku zuwa tara kenan wannan shine ake kira bid'a dan haka manzo Allah yace yanki 70 da wani abu to yanzu a cikin yanki 70 da wani abu wanda yake da kashi 50 daidai yake da wanda yake da kashi 40 ko mai 40 daidai yake da mai 30 kaga ba dai ba suke kuma dan haka sai manzo Allah ya nuna mana kololuwar ita ce kalima ta la ilaha illallah sai yace karshe wanda kenan karshen kasa koma baya shine gusar da abin da zai cutar da jama'a gabarin kan hanya haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada game da mata da yake cewa wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aghlab li dhilubin min kunna manzo Allah yace ban taba ganin masu tawayayyen hankali da tawayayyen addini sama da ku mata wata mata mai dan baki bakin kuma to sai ta tashi tace ya rasulullah menene tawayar addinin mace kuma menene tawayar hankalinta manzo Allah sai yake cewa shin yanzu shedar mace biyu ba a matsayin shedar namiji ɗaya ba take tace kwarai manzo Allah yace to wannan shine tawayar hankalin mace ubangiji ta'ala yace fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan in za ku kafa shaida akan daukan bashi da sauransu in ba ku samu maza biyu ubangiji ta'ala yace ku samu namiji ɗaya da mace biyu mace biyu in mace sun kai 1000 shaidar su a matsayin ta namiji ɗaya take manzo Allah yace to wannan shine tawayar hankalin mace sannan tawayar tace ya rasulullahi menene tawayar addinin mace sai manzo Allah yace shin yanzu mace in tana al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi tace kwarai ya rasulullahi haka manzo Allah yace to wannan shine tawayar addinin mace kare kenan ashe addini yana raguwa addini yana raguwa kuma haka in ka dauki hadisin da yake cikin sahihu muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi kalbi wa dhalika adha'u al-iman manzo Allah yace duk wanda ya ga abin ki abin kyama a shar'ance daga cikin ku manzo Allah yace falyughayyirhu biyadihi yayi kokarin canza wannan aiki da hannunsa sai yace fa in lam yastati idan ba zai iya canzawa da hannunsa manzo Allah yace fa bi lisani ya canza abin da harshensa ma'ana yayi wa'azi yayi nasiha sai yace fa in lam yastati fa bi kalbi idan ba zai iya canzawa da harshensa manzo Allah yace ya canza abin da zuciyarsa ma'ana yayi kyamaci abin da zuciyarsa sai yace wa zalika kyama da zuciya manzo Allah yace abu aful imani shine mafi raunin imani shin yanzu tsakanin wanda zai iya canzawa da hannunsa da karfin tsiya da wanda zai canza da harshensa waki gaba wanda zai iya hanawa da hannunsa kaga wanda zai iya canzawa da hannunsa yafi wanda zai canza da harshe wanda zai canza da harshensa yafi wanda zai kyamaci abin da zuciya akwai wanda in ya ga ana aikin asha da karfin tsiya zai iya hanawa akwai wanda shi kuma ba zai iya hanawa sai dai yayi gargadi in yayi gargadi tana yiwa a bari tana iya yiwa a kibar wani ko ya fito ma ya fada ya ce bakke ba zai iya fada ba sai dai ya kyamaci abin da zuciyarsa waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar da imani yana karuwa yana raguwa hadisai sun wuce a lissafa akan wannan matsala shine sai malam yace wa humma azalika wato ahlus sunna wal jamaa tare da sun tafi akan cewa aiki na da'a na dade imani ayyuka na sako na rage imani la yukaffiruna ahlal qibla bi mudlaqil ma'asi wala kaba'ir ba sa kafirta waɗanda suke kallon alƙibla su yi sallah a sababin kawai sun aikata aikin saƙo ko manya-manyan laifuka ahlus sunna wal jama'a kafirta musulmi ba aikinsu bane ba an gane ko duk mutumin da ya tabbatar da kalima ta la ilaha illallah sannan abubuwan da kalima ta la ilaha illallah ta kunsa ta shar'anta na sallah da azumi da zakka da biyayya ga mahaifa da sadar zumunta da sauransu to idan ya kasance yana aikata waɗannan ayyuka dan ya aikata wani aiki na sako ko mun girman laifin in dai ba shirka bace to ba sa kafirtar da shi sai dai in ya halitta aiki wai ba ana nihi ba cewa in mutum yace la ilaha illallah duk abin da zai aikata ba za a ce ba ya kafirta a'a menene fa'idar da malamai suka yi babi wanda yake na rudda abubuwan da suke warware kalma ta la ilaha illallah, wanda in ka dauka a cikin muktasar Khalil babi na musamman yayi akalla sai da ya zano abubuwa sama da 30 wadanda suke iya kafirtar da mutum. Nan kusa idan ka dauki littafi na al-izziya a cikin sa yayi babi wanda yake na ridda, abinda ake nihi kenan ahlus sunna wal jamaa tare da aqidar su wanda suka tabbatar da imani yana karuwa sannan kuma yana raguwa, yace la yukaffiruna ahlal qibla, ba sa kafirta masu kallon alqibla su yi sallah, bi mutlaqil ma'asi a sababin kawai sun aikata ayyuka na sako wal kaba'ir ko manyan laifuka, in dai ba aiki bane ba wanda yake na shirka shi ma kuma sai an tabbatar ma mutum, in ya tabbata shirka ce yake dena sannan za a iya daukan hukunci a kan shi. Sai yace kama ya fa'aluhul khawarij, kamar yanda su khawarijawa suke aikatawa, su a aqidal khawarij ɗan tawayen musulunci in ka aikata aiki na sako ka kafirta, a aqidar su in kai da mutum ka kafirta, in ka sha giya ka kafirta, in kai zina ka kafirta, in kai sata ka kafirta, in kai kwace ka kafirta, in ƙarya ma kai ka kafirta a aqidal khawarij. Da zarar mutum ya aikata babban laifi to a aqidar su ya kafirta. To mu ahlus sunna wal jamaa ba ma kafirta mutum a sababin ayyuka da sahu, in dai mutum a matsayin musulmi ne kaddara cewa dini na Allah da dare zai aikata ayyuka na sahu dubu ya shekarar dubu yana haka to ba ma kafirta shi, matukar bai halitta haka ba, sai dai in aikin da ya aikata aiki ne wanda ke iya fitar da mutum daga cikin addini kamar aiki wanda yake da shirka kuma tare da cewa ya san haka, shine malan yace kama ya fa'aluhul khawarij ahlus sunna wal jamaa ba sa kafirta musulmi a sababin aiki na safo da manyan laifuka, kama ya fa'aluhul khawarij kamar yanda su khawarijawa suke kafirtar da mai sabon Allah, su kawai in mutum ya aikata babban laifi to ya kafirta. Malan yace balil ukhuwatul imaniyya, bari dai yan uwantaka ta imani sabitatun ma'al ma'asi, tana nan a tabbace tare da ayyuka na sako, dan uwanka ne mumini duk laifin da yake a matsayin dan uwanka musulmi yake, an gane ku duk aikin sakon da yake, to yan uwantaka ta imani tana nan tabbace tsakaninka da shi, dole zaka ji kunci lamarin shi gurgurdan imanin shi da Ubangiji, kuma dole zaka kiyamace shi gurgurdan ketare dokokin Ubangiji subhanahu wataala da yake. Sai yace kama qala subhanahu fi ayatil qisas, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin aya ta sakayya, shine na in rai ta kashe rai ita ma a kashe ta, Ubangiji ta'ala ya faɗa yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf, da yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, sai yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. Ubangiji ta'ala yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka masa rangwamen wani abu min akhihi game da dan uwansa da ya kashe, ka kashe rai kisa wanda yake da ganganci, sai aka ce an yafi jini ba maganar kisasi ka biya diya. Ubangiji ta'ala yace fattiba'un bil ma'ruf, ku wadanda kuke neman a biya ku diya, ku bi wanda yake wanda kuke neman diya a wajen shi da halin kyautatawa, kar ku matsa masa, kada ku takura masa, Allah ya kayyade a cikin shekara uku ake buƙatar a hada wannan diya, kar ku ce ku a nan cikin wata guda ko kuma a nan da wata shida ko kuma a wannan shekara kawai za a tattara a bawo. Sai ya ce wa ada'un ilayhi bi ihsan, shi kuma wanda diya ta hau kansa, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi ƙoƙari ku haɗa wannan diya da halin kyautatawa, ku bayar da ita ga iyalin wannan mamaci. A shahida a nan cewa ya fi manufi ya zaku yi na akihi shaiwa, duk wanda aka masa rangwame rangwamen wani abu game da kenan ɗan uwansa da ya kashe, kaga ka kashe mutum kisa na ganganci, kuma Allah ya ce ɗan uwanka ne, inda aikin sako yana kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addini, yaya Allah zai faɗa ga wanda yayi kisan ganganci a ce dan uwan wanda ya kashe ne? Kaga kenan ashe yan uwantaka ta imani tana nan a tabbace tare da aiki na sako da mutum ya aikata, aikin sako baya kafirtar da mutum, nan wanda yake kisan ganganci ubangiji ta'ala ya ambace shi cewa dan uwa ne ga shi wanda ya kasha inda aikin sako yana kafirtar da mutun ya fitar da shi daga cikin addini to da wanda yake kisan ganganci da ubangiji ta'ala bayan da za a yi ambace cewa dan uwa ne ga wanda aka kasha shine yace fa man ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka masa rangwamen wani abu game da dan uwansa kenan da ya kashe ka zubar da jininsa an ce an yi rangwame amma abinda ake bukata da diyya shine ubangiji ta'ala ya ce fattiba'u bil ma'ruf wa da'u ni ilayhi bil ihsan sannan sai ya ce wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa in qa'ifatan min al mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma idan wato jama'u biyu na mu'minai suka yaki juna ubangiji ta'ala ya ce fa aslihu bainahuma kusasanta tsakaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya daga cikin jama'un biyu wato tai zalunci ga yar uwar ga yar uwarta kenan jama'a daidai da mutum biyu anan ana kiran su da'ifa mutum daya anan ana iya kiran shi da'ifa in yan uwanka musulmi mutum biyu suna fada da juna ubangiji ta'ala yace kusasanta tsakaninsu sai yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in ɗayan su ta yi zalunci ga ƴar uwarta ubangiji ta'ala ya ce faqatilul lati tabghi wadda ta yi zaluncin ubangiji ta'ala ya ce ku yaƙe ta hatta tafi'a ila amrillah har ta dawo zuwa umarni na ubangiji subhanahu wa ta'ala kira in aka samu jama'a biyu na musulmi suna yaƙar juna an tabbata wannan jama'a ita ce az-zalima to a matsayin ku na musulmi in kun sulhunta su sun yi sulhuntuwa sai kuma rama waccan baya a yaki wadda take azzaluma dole a tankwasa ta ta dawo kan umarni na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace fa in fa'at in ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl kusasan da tsakankanin su game da tabbatar da adalci wa aqsidu ubangiji ta'ala yace ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsidin domin ubangiji ta'ala yana kaunar bayinsa waɗanda suke masu adalci kaga anan me yace wa in qa'ifatan min almu'minina qatatalu idan jama'u biyu daga cikin mu'minai suka yaki juna shin yakar juna menene laifi ne daga cikin manyan manyan laifuka laifi ne daga cikin manyan manyan laifuka amma gaya anan Allah bai tube musu ba lafazin iwana suna na imani cai wa in qa'ifatan min almu'minina qatatalu in aka samu jama'a biyu ta mu'minai suna yakar juna tare da cewa sun yaki junansu laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka amma wannan bai tube musu imani ba kenan aiki na sako baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addini sai dai idan ya halatta haka sannan sai ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakankanin yan uwanku kusasan da tsakankanin yan uwan kaga koda suna fada da juna to wannan fada da juna bai tube musu imani matsayin yan uwan juna suke dan haka malam yace fa dai da quwwatul imaniyyah sabitatun ma'al ma'as ka san da cewa yan uwantaka ta imani tana nan a tabbace tare da ayyuka na sako koda mutum yana saba ma Allah to a matsayin mumini yake illa kasancewar zamu iske yaya ya kamata a fada masa shine sai yace wala yasluguna alfasikal milliyal iman bil kulliya ahadus sunna wal jamaa fasiki al milliya wanda yake kan kenan tafarki na musulunci a matsayin shi na musulmi ne amma fa fasiki ne duk wani ayyuka na saboyi yake yace to su ahadus sunna wal jamaa wala yasluguna ba sa tube ma alfasikal milliya fasiki wanda ke kan addinin musulunci al-imani bil kulliya ba sa tube masa imani gaba ɗaya su ce ya kafirta kamar yadda su khawarijawa suke yi in ƙarya kai ka kafirta in sata kai ka kafirta in zina kai ka kafirta in shan giya kai ka kafirta to su ahlus sunna wal jama'a ba sa tube maka imani gaba ɗaya a ce ka kafirta sai ya ce wala yukhallidunahu fin nar yace kuma ba sa dawwamar da shi a cikin wuta kamar ta kullun mu'tazila kamar yadda mu'tazilawa suke fada a aqidar khawarij duk mutumin da ya aikata babban laifi misali ya sha giya in ya mutu bai tuba ba anan dai duniya sun kafirtar da shi suka ce kuma zai shiga wuta ya dawwama a ranar kiyama su sun kafirtar da shi a duniya kuma sun dawwamar da shi a wuta a gobe kiyama. Su kuma mu'tazila, in mutum ya aikata babban laifi, ya sha giya ko ya zina ko ya sata ko ya kisan kai ko ya yi kwace ko ya yi ƙarya ko ya yi da mutum, to su anan suka ce huwa fi duniya bainal manzilataini, a duniya yana tsakankanin matsayi biyu, shi ba mumini ba, shi ba kafiri ba. Suka ce in ya mutu akan haka kuma dan mutu ne zai dawwama a wuta. Shine malam yace wala yukhallidunahu fil nar, ahlus sunna wal jamaa mai aikin sako in ya mutu akan wannan aiki na sako ba sa dawwamar da shi a wuta, kamar ta kulun mu'tazila, kamar yanda mu'tazilawa suke fada. Kenan a duniya ba sa tube masa sunan imani su ce masa ya kafirta, kuma ba sa fada in ya mutu akan aikin mai tuba ba su ce dan mutu ne, suna mai da al'amarin shi zuwa ga mashi'a ta Ubangiji. Sai yace balil fasiku, sanadi shi fasiki, idan aka ce al-fasik kenan al-khariju an da'atillahi, wanda baya ma Ubangiji da'a, abinda aka ce yayi baya cikawa yayi, abinda aka ce ya daina baya hannuwa. Shine yace balil fasiku, sanadi shi fasiki, yadkhul fi ismil imani, yana shiga cikin sunan imani, mumini ake kiran shi. Kama fi kaulihi, kamar yanda Allah ya fada a cikin fadarsa, fatahrirur raqabati mu'mina, idan mutum yayi kisan kai, kisa wanda yake na kuskure, to bayan ya biya diya tsakanin shi da Ubangiji sai ya yanta bawa mu'mini. Kaga anan da aka ce ka yanta bawa mu'mini, shin ba mu'mini, bawa mu'mini mai cikakken imani? In bawa mashayi ma ka samu ka yanta, in dai a matsayin shi na musulmi ne to yayi. An gane ko? Kenan shine malam yazo da wannan aya yace kaman fi qaulihi fatahrirur raqabati mu'mina, kamar yanda Ubangiji ta'ala yace na kan wanda yake kisa na kuskure bayan ya biya diya, wato yan tabawa mu'mini. Kenan koda bawa wanda yake fasiki mai ayyuka na sabo ka yanta shi yayi, me yasa? Saboda sunan imani yana nan tattare da shi. Sai yace wa qad la yadkhulu fi ismil imani al-mughlaq, sanade yace shi fasiki baya shiga a cikin sunan imani saki haka kawai a ce masa mumini a kare. Yanzu misali mashayin giya, aka ce wani mene ne, ba za mu iya cewa ba wani mumini ne, kawai mu sha bakin mu kyale, ko ga ya dan ta'adda ne, rawu ne, mai kwace ne, mai kisan kai ne, komai yake, shi za mu iya cewa wani mumini ne, haka mu sha bakin mu kyale? Kaga baya shiga cikin kenan sunan imani mutlak haka saki kawai mu ce mumini ne. Malam yace kama fi kaulihi ta'ala, kamar yanda Allah ya faɗa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, kusanna cewa mu'minai sune waɗanda in an ambaci sunan Ubangijin su wajilat qulubuhum, zukatansu sai su raurawa, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, in an karanta musu ayoyinsa zadatuhum imana, wannan ayoyi da aka karanta musu sai ta ƙara musu imani. Kaga waɗannan su ne mu'minai, waɗanda suke cikakkun mu'minai. To yanzu wanda yake dan ta'adda, mai kisan kai ko mai sata ko mai zina, za mu iya cewa mu'mini ne kai tsaye? Kaga ba mu'mini ba ne. Me yasa? Saboda ayoyin Allah ba sa raurauta zuciyar shi, inda suna raurauta zuciyar shi to da wannan ayyuka na sahu ya daina. Kuma da abin da ake karanta masa na ayoyin Ubangiji da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da sun gara masa imani, duk abin da aka ce ya daina zai daina, abin da aka ce ya zai. Sai yace wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min, manzon Allah yace mazinaci ba zai yi zina a lokacin da yake zina yana matsayin mu'mini. An gane ko? Mazinaci ba zai yi zina a lokacin da yake zina a matsayin mu'mini. Me ake ni a matsayin mu'mini? A matsayin mu'mini mai cikakken imani, inda yana da cikar imani ba zai yi wannan zina ba, tsoron Allah zai sa ya ja da baya. An gane ko? Ba ana nihi ba ya kafirta a lokacin da la yazini zani, manzon Allah ya ce mazinaci ba zai yi zina hina yazini a lokacin da yake zina wa huwa mu'min, halin yana mai mu'mini mai cikakken imani. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu, farawo ba zai yi sata, ba zai saci wani abu hina yasriqu a lokacin da yake sata wa huwa mu'min, halin yana imani mu'mini mai cikakken imani, inda yayi imani da Allah to ba zai taba dukiyar jama'a ba. inda imanin shi imani ne cikakke to ba zai sata ba shine yace wala yasriqu sariqu rawu ba zai yi sata hina yasriqu a lokacin da yake sata wa huwa mu'min halin yana mu'mini ne cikakke imani sai yace wala yashribu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mashayi ba zai sha giya a lokacin da yake shan giya halin yana mu'mini ne cikakke imani sai yace wala yantahibu nahabatan zata sharafi wato mai kwace shine dan fashi kenan wala yantahibu nahabatan yace ba zai yi kwacin wani kwace zata sharafi dukiya wadda take ma'abuciyar daraja da kima yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum mutane suna dauka kadibin su suna kallon abin da ya nuna hin karfi ya kwata hina yantahibuha a lokacin da yake kwacin wa huwa mu'min halin yana mu'mini mai cikakken imani kaga anan da wanda yake mazinaci da barawu da mashayi da dan fashi gaba ɗayan su mu'minai ne amma ba su da cikar imani inda suna da cikar imani to wannan aiki wanda yake na ta'azzanci ba za su yi ba wannan ba yana nihi ba cewa mutumin da ya zina shikenan ya kafirta ko wanda ya sata ya kafirta ko wanda ya sha giya ya kafirta ko wanda ya yi kwaci ya kafirta a'a shine yace wala yantahibu mai kwace wala yantahibu na ba ba zai yi kwacin wani abu na dukiya za ta sharafin ma'abuciyar kima da daraja yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wanda mutane za su ringa daga ido suna kallo lokacin da yake kwacin suna ga ya nuna hin karfi wa huwa mu'min hali yana mu'mini mai cikakken imani malam sai yace wala qulu dan haka aqidar mu ahlus sunna wal jamaa muna fada huwa mu'minun naqisul imani mu'mini ne mai ragaggen imani kaga mashayin giya ne aka ce maka wani mu'mini ne sai ka ce kwarai mu'mini ne amma mai ragaggen imani huwa mu'min naqisul imani mu'mini ne mai ragaggen imani inda yana da imani cikakke to ba zai ringa shan giya ba awu mu'minun bi imani ko kuma mu ce mu'mini ne da imaninsa gulgudan imaninsa fasikun bi kabirati fasiki ne gulgudan laifinsa kana iya cewa fasiki ne me kake nihi da fasiki ba kana nihi ba kashiri kana nihi fasiki ne ma'ana marar da'a ne ga ubangiji shi amma abin da yafi dacewa ka ce mu'minun bi imani mu'mini ne gulgudan imaninsa fasikun bi kabirati kenan fasiki ne kuma gulgudan babban laifin da yake dan haka kenan a bayan malam yake cewa cai wa kadillahi da yake cewa badil fasiku yadkhulu fi ismi al-imani fasiki kenan yana shiga cikin sunan imani kenan dan haka sai a ce mu'minun naqisul iman kenan mu'mini ne mai ragaggen imani ko ka ce mu'minun bi imani mu'mini ne gulgudan imaninsa fasikun bi kabirati kuma fasiki ne kenan gulgudan laifinsa shine malam yace fala yu'ta lisimal mutlaq ba a bashi sunan imani sake a ce kawai wani mumini ne alhali mashayi ne ko mazinaci ne ko barawo ne ba a bashi sunan imani sake a ce kawai mumini ne an gane ko sai yace wala yuslabu mutlaq lisim kuma ba a tuɓe masa wato sunan imani gaba daya a ce masa kawai kafiri ne kenan sai dai ka ce mu'minun naqisul imani mu'mini ne mai ragaggen imani ko kuma ka ce mu'mini ne gulgudan imaninsa fasiki ne gulgudan laifinsa ƙarin bayani akan wannan mas'ala zai zuwa darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك